This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 17 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
A karan farko manyan motoci dauke da kayayyakin da ake tsananin bukata a zirin Gaza sun shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina. Ƙungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soja a arewacin Isra'ila. Jami'an Amurka da na Nijar sun kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye daukacin dakarun Amurka daga ƙasar.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wasu matasa 44 da ake zargi da aikata mabambantan laifuka.
Ko wani aboki na nazo kawo ya same ni ya ce mu je nan mu dawo ga abin da dai nace in mun je nan samu kuɗi ya ce mai mu je nan mu je samu kaje mu kai sane bikin poker muka zuci waya ɗaya sai muka sayar dubu 20 sai muka raba dubu 10.
To Allah ya kyauta daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen Hausa ke ɗaukan nauyin kawo muku. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da yammaci ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Juma'a a karan farko manyan motoci dauke da kayayyaki da ake tsananin bukata a zirin Gaza suka rika shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina a karan farko da ta kaucewa kawanyar da aka yi da hanabi ta kan iyaka da Isra'ila ta yi da tsananin ba ta kashi da ake yi da ya haifar da cikas ga shigar da abinci da sauran ababen bukata isa ga jama'a. Shigar da kayan shine aiki na farko da jami'an sojin Amurka suka kiyasta akalla manyan motoci 150 na iya shiga zirin Gaza dauke da kayayyaki a kowace rana, yayin da Isra'ila ke ci gaba da drama birnin Rafah da ke kudanci inda yakin da take yi da Hamas na tsawon watanni 7 ke kara haɓaka. To sai dai kungiyar bayar da agajin ta Amurka ta yi gargadin cewa ba a dauki hanyar da aka samar din a matsayin makofin hanyar shiga da kayayyaki ta ƙasa ba da za ta shigar da daukakin abinci da ruwa da man fetur inda ake bukata a Gaza kafin soma yakin dai motoci makare da kaya sama da 500 ne ke shiga Gaza a kowace rana. A ranar Alhamis ne jami'an Amurka da nan Nijar suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye dakarun Amurkan daga ƙasar. A ranakun Laraba da Alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar tsaron Amurka da Lieutenant General Dogwin Anderson suka haɗu a birnin Yamai da jami'an gwamnatin Nijar ɗin da aka sani da CNISP. Wani jami'in Amurka da bai yarda a bayyana sunan shi ba da ya zanta da muryar Amurka gabanin fitar da sanarwar gwamnati ya ce shugabannin Amurka da na Nijar sun amince da tsarin ficewar dakarun daga ƙasar a tsari na B2B da zarar an kintsa hannun da 'yan watanni masu zuwa bayan kasancewarsu a ƙasar tun sama da shekaru 10. Jami'in ya ƙara da cewa mahalarta zaman tattaunawar da aka yi sun tabbatar da samar da kariya ga jami'an Amurka da tantancewar diplomasiya ga jiragen da za su yi jigilar janye dakarun. Jami'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa a daren jiya Ukraine ta kaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuƙi a kan Russia da yankin Crimea da Russia ta kwace da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 da ya haɗa da wani ƙaramin yaro da cinna wuta a kan wata-watatar mai. Harin dai shi ne hari na sama mafi girma da Ukraine ɗin ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun Russia ke ƙara nausawa a fagen daga inda suka yi kamun ƙasa mafi girma cikin watanni 18 yayin da Kyiv ke fama da ƙarancin ma'aikata da kayan aiki. Sojojin Russia sun ce ko dai sun lalata ko kuma sun kame sama da jirage marasa matuƙi na sama da na ruwa mallakan Ukraine guda 100 a yankin kudancin ƙasar da yankin da Russia ta kwace na Crimea da Bahar Aswad a cikin dare. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake da mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wasu mutane 44 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban, kama daga kwacen wayoyin hannu zuwa ga fashi da makami. Kamar yadda waɗanda ake zargin suka bayyana a sashen Hausa a wannan rahoton da wakilmu Ibrahim Mustapha ya haɗo mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wasu barayi kimanin 44 a Maiduguri da laifuka daban-daban da suka hada da kwacen waya, fasa shaguna, safarin kwayoyi da sauransu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Lawan ya kafa wata runduna mai zaman kanta wajen shiga lungu-lungu da sako wajen kame barayi da ma masu safarin kwayoyi. A jawabinsa ga manema labarai, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenen ya ce rundunar su ta yi nasarar kama barayi da sauran masu aikata laifuka ka daban-daban.
Rundunar sanda jihar Borno State a jagoranci shi kwamishina na 'yan sanda CP Muhammad Lawal, mun dau hanya na kama masu aikata laifi wanda ya shafe na sata masu sace na handset, da kuma mun yi kokari mun yi raiding anguwane wanda muka samu cewa black spot ne wanda ake zama a taro a yi shaye-shaye da kuma a aikata laifi da bai kamata ba. A karkashin jagoranci shi kwamishina na 'yan sanda ya fitar da wani sabo operation wanda ake kira operation kan didi furta a yaren Kanuri, yana nufi flush the criminal out. Mun yi nasara na kama masu aikata laifi, mun yi raiding mun kama suspect wanda aka same su da su kwayoyi da kayan shaye.
Ya kara da cewa haka zalika sun kama barayi masu kwacin waya su 14.
Mun yi nasara na kama masu aikata laifi na sace-sace na waya da kuma kwace na kayayyaki ma mutane. Mun kama mutane 14 masu aikata wannan laifi.
Rundunar 'yan sandan ta buƙaci jama'a da su dinga ba su bayanai a duk lokacin da hakan ya faru wajen ɗaukar matakan gaggawa.
Kira muke ga jama'a inda an samu wani laifi ko da an samu wani tibiti da yake faruwa a anguwa da ba yarda da su ko an gan baki da bayar da su, a yi kokari a kira mu 'yan sanda don saboda mu yi kokari.
Wasu da aka kama da ake zargi da laifin sace-sace sun shaida wa muryar Amurka cewa suna buƙatar taimako wajen gwamnati domin su bar wannan hali da suke ciki.
Ko wani abokina na zo kawo ya same ni, ya ce mu je nan mu dawo ga abin da dami. Na ce in mun je nan samu kuɗi, ya ce mai yawa mu je mu zai samu. Sai muka je muka yi sane bikin poket, muka zai waya ɗaya sai muka sayar 26,000, sai muka raba 10,010. Daga baya sai aka biyo baya a sai an ga lamba na, sai aka zo gida. Da aka kira mai gida na aka kama shi aka kawo. Abin da muke wannan mu ma mun san bai ba ma aikata daidai. Sace-sace da dauke-dauke wannan duk ba rashin sana'a.
Ke na rasu uwa na rasu uba, kuma ina da mata. Ina zama a Abuja da mata na. Sallah saura kwana uku na zo nan, ko gidan hayan da zan zauna a ciki babu. Da na zo na gidan kawu na kuma naga gidan ya matse. Sai na yi shawara kawai gwanda in je in yi koda wannan aiki, in samu gidan hayan kama mata gida. Kuma
dalilin zama zuwa irin wannan wajajen matasa da yawa ya kasance suna da sana'a kan dalilin irin wannan abun.
Ai mana afuwa kawai a gyaro ta danga ba, da yake maza ne ba wanda ya san an ji mansa ba dai gobe sa dama ta rayuwa kai ba wanda ya san an ji mansa ba dai faru da shi dai gobe sa. To a taimaka su ke mata sana'a, ni ban kya ba kowa sana'a ne wanda zai je taimaki kansa da kansa kawai, yanzu zan mutumin kansa zuwa gaba ya tsanna geben sa da yan uwansa a iyayen sa.
Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
Towa gaida Ibrahim Mustapha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A makon nan ne kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soji a arewacin Isra'ila da jirgi mara matuƙi da ya cilla makamai masu linzami guda biyu. Hezbollah ta riƙa harba makamai masu linzami akai-akai a sassan kan iyakar Lebanon da Isra'ila tun sama da watanni 7 da suka wuce. To amma da alamar harin na ranar Alhamis ɗinnan shine hari ta sama na farko da ta yi nasarar kaddamarwa a tsakanin sararin samaniyar Isra'ila. A yan makonnin baya-bayan nan kungiyar ta ƙara ƙaimi na kai hare-harenta akan Isra'ila, musamman tun bayan da Isra'ilan ta riƙa nausawa cikin birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza. Kungiyar ta riƙa nausawa cikin Isra'ila ta yin amfani da sabbi kuma manyan makamai. Mahaukaciyar guguwa mai tafe da tsawa da ruwa sama mai ƙarfi ta yi daren mikiya a yankin kudu maso gabashin birnin Texas ta nan Amurka a jiya Alhamis karo na biyu a wannan wata na Mayu, inda akalla mutane 4 suka rasa ransu. guguwar mai tafe da ruwa da iska ta kuma balle tagogin dogayen gine-gine, ta karye itatuwa, ta kuma katse wutar lantarki ga gidaje da wurin sana'o'i sama da 900 a yankin Houston. Tun a jiya, jami'ai suka buƙaci mazauna yankin da su kaurace mabin tituna, ganin cewa da dama daga cikin titunan ba za su biyu ba, kuma fitilu na kan titi na iya ɗaukar tsawon dare ba tare da haske ba. Magajin garin Houston John Whitmer ya faɗa cikin wani jawabi da ya yi a maraicin jiya cewa ma'aikatan ba da agajin gaggawa za su ci gaba da yin aiki ba dare ba rana har sai komai ya yi daidai.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Ba ga haka a lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC a goma na cewa karfe 11:11 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To masu sauraron mu daga nan sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin mu na da dan gari. A yau muna tare wato muna wani gari mai dimbin tarihi dake cikin yankin karamar Kumar Buhari a masarautar Buhari dake yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kuma ina tare da uban kasa wato mai gari na shi wannan gari da ake kira Dakwa. A ranka dade da farko zamu so ka gabatar da kanka da kuma matsayinka a wannan gari.
Sunana Dr. Alhaji Alhassan Musa Baba Cukuri, sarkin Dakwa.
Na'am. Dan ka dade zamu so mu samu tarihin wannan gari naka.
Alhamdulillah da kwadai an samu shi ne a 1946 daga wani kakanmu mai suna Muhammad Shagaya, ya samu shi ne akan farauta da yake tafi yana cikin farauta, sai ya zo ya samu wannan garin ya zauna da iyalansa zuwa tsawon shekaru kaɗan. Sai wani mai suna Muhammadu mai cibi ya zo ya same shi, sun ci gaba da zama jin daɗi da annashuwa a cikin wannan jeji, suna noma suna kai wurare daban-daban har gari Allah ya fara yi masa albarka. Ya zo wanda yana jagorancin garin tun wannan lokacin 1946, Allah ya mai tsawon rai zuwa 1958. Bayan rasuwarsa sai Muhammadu mai cibi da yake wannan lokacin babu yara mai ba shi da yara manya wanda suka kawo karfi, to sai makocinsa mai suna Muhammadu mai cibi ya karbi hannunsa ci gaba da rikon garin a wannan 58 zuwa yana ta tahiya da wannan dai shugabancin nashi. Alhamdulillah komai yana tafiya normal ba wani damuwa, ana nishadi da jin daɗi a wannan lokacin. Allah Ubangiji ya zo ya karbi rayuwarsa lokacin jama'a sun fara halarta wannan wuraren, Allah ya karbi rayuwarsa zuwa 1960. Sai yaron Muhammadu Shagaya sai ya ci gaba ya karbi wannan ragaman mulkin duba garin daga wannan 1960. Ana tattafiya da shi wannan sunan shi Muhammadu Garkuwa, shine dan Shagaya wanda ya zo ya ci gaba da karban wannan mulkin garin. Ana tattahiya al'umma sun fara haduwa cikin gari a hankali, kabilai kamar yan uwa gari ya fara fitowa a wannan lokacin. An fito daga jeji a sai suka fito kwalta ya zo ya tsaga zuwa cikin wannan jejin, ya yi daga Abuja a lokacin shine Suleja a yansa, daga Abuja zuwa Garki aka yi hanya wanda ya ratsa a zamanin wannan mai suna Muhammadu Ahmad Garkuwa sai ya kasance sun fito daga cikin jejin wanda yake hasalin ainihin garin da kwa Kufai sai suka dawo bakin hanya inda kusa da hanya yake domin samun hasken lamarin rayuwa a wannan zamani na 1960
yanzu inda muke din nan yanzu da ba nan bane da ko kenan
ainihin yana ciki ne har yanzu yana nan Kufai yana nan amma yanzu ya riga ya hade a cikin dakon ne ya busa yanzu ya hade gaba daya dama kamar a ce kwalta ne sai aka shiga ciki gidan daji kadan to amma yanzu ya riga ya mamaye gaba daya yawa in ba ma ka tafi ba ka sani ba ba za ka san wannan ne Kufai ba domin ya zama hadda benaye ne a yanzu a garin a lokacin da yayi ta mulkin ana samun ci gaba kabilai sun fara shigowa gari ana ta zama ta kewa na jin daɗi har ya yi tsawon rai daga 1960 zuwa 1988 Allah ya mai tsawon wannan lokaci ya ci gaba a daidai lokaci kuma sai shi mahaifina Dr. Alhaji Musa Baba Cukuri sai ya amshi wannan ragaman mulkinsa yana ta tafiya a wannan lokacin daga 1989 suna ta ci ana ta ci gaba da wannan mulkin yana ta kuma ƙara bunƙasa gari na ƙara bunƙasa yana ta tafiya sosai domin kakansa ne a shagaya wannan shi kakan mahaifina ne shagaya mahaifin babana ne shine wannan shagaya yana ta ci gaba da wannan lamarin tafiyar su da bayan 1960 nan zuwa 19 daga 1988 shi mahaifina sai ya karbi rikon garin ana ta tafiya har Allah Ubangiji ya zo bayan shi kuma girma ya dan fara manyanta kai sai Marabus ya sauka ya bari wa ɗansa mai suna Muhammadu Musa Baba Cukuri daga 1988 zuwa shi kuma Muhammadu Musa Baba Cukuri yana ta tafiya da al'amuransa yana ana ta jin daɗi maka abubuwa na ta gudana yanda ya kamata har ya kai kimanin zuwa 1992 yake ta tafiya da lamarinsa daidai ya kai 2008 Allah ya karbi rayuwarsa wanda ya kai a lokacin gari ya riga ya bunkasa
kuma
yayana ne wanda ni shi ne farko a cikin mahaifinmu mai suna Musa Baba to ya kai gani gare ni yanzu sai ya kai 2008 Allah Ubangiji ya karbi rayuwarsa sai Allah Ubangiji ya bani wannan a makami na sarkin dakwa a wannan 2008 har zuwa yanzu
to idan muka duba yawancin garuruwa zaga an ce waɗannan sun zo daga wuri kaza waɗannan sun zo daga wuri kaza kaman ku da kuke sarautan wannan gari ne dakwa daga ina kuka tafi
ainihin hasali bagi ne daga can wajajen sunan garin Naibuyi
Naibuyi
ainihin sunan inda suka yana cikin jahar nan cikin jahar din ne Abu Saba wani ne Abuja ne Abu Saba wani gefe bane domin wani babban dutse ne mai rafi ne wanda ruwa ne ke guda ya fitowa cikin dutse yana gangarowa shine yake cewa ruwan nan yana jefari ne kar to sai ake cikin
yanzu ba wata yanzu ku bagi ne kenan
eh mun bagi ne
kana jin yaran bagi ranka ne
sosai kuwa
kuma yaran kuma dutse na ji
alhamdulillah
na ga da kwadin nan akwai mutane dewa da kabilu da addine da komai mutane ga harkokin da tafiya yadda ya kamata ranka ji dai ban sani ba da yanda aka tara mutane dewa masu bambancin ra'ayi da kuma bambancin ra'ayi irin na siyasa da na addini da na kabila da sauransu galibi ana samun waɗansu matsaloli na rashin tsaro ko rashin zaman lafiya ko rikice-rikice na addini ko na kabilanci kamar ya abun yake a wannan ƙasa ta ka
alhamdulillah za mu gode wa Ubangiji domin tun hasali shi mahaifinmu bayan lokacin da al'umma sun fara taruwa a gare shi sosai koko kafin ya al'umma su taru addu'a ya tashi da shi a gaba yasa Allah ne gabansa da kuma domin Allah ya kawo mashi jama'a masu albarka da kuma zaman lafiya a garinsa to wannan addu'an da yake yi shine ke shafan mu har yanzu a cikin lamarinsa mun godewa Allah rigima ko na addini ko na tsaro Allah Ubangiji ya kare mu a cikin wannan lamarin. Allah na tsare mu kuma bambancin addini babu. Muna zaman lafiya da ƴan uwan mu Christian da kuma pagans wanda ba su da addini. Kowa ya haɗu a nan kuma yarurruka daban-daban duk ƙasar nan baki daya. Akwai kowane kabila da ke ƙasar nan yana nan cikin garin Dakwa. Kuma kowane irin yare da kake sani a cikin ƙasar nan yana nan cikin garin Dakwa. Allah Ubangiji ya albarkaci wannan garin da wayannan ni'imomin sa na jama'a daban-daban.
Idan muka duba wannan ƙasa na Dakwa, kamar menene ainihin wato mafi yawan sana'o'i da mutanen wannan yanki suke?
Alhamdulillahi ya ƙunshi abubuwa da yawa, domin akwai ma'aikatan gwamnati, akwai kuma 'yan kasuwa, akwai manoma.
Kamar misali ku mutanen gari kenan, 'yan ƙasa da ake cewa, kamar ku me kuka fi ba da ƙarfi wurin ayyuka na rayuwa na yau da kullum?
Noma da kiwo.
Masu sauraro, nan ya kamata mu dasa aya. Amma ba ƙarshen shirin kenan ba, amma ko mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu kuwa a madadin mai girma sarkin Dakwa Alhaji Alhassan Baba Cikuri da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To madalla a gaida Hassan mai na kaina. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ga wannan sakon. Sakon mu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rajau, yace Najeriya kenan babbar ƙasa mai karamin jiki, ga shekaru suna ta karuwa amma girma ya ki zuwa. Tabbas idan dai haka tafiya za ta ci gaba da tafiya, to gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani ma kuwa. Allah ya kyauta. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro na muryar Amurka, muna taya murna ga mai martaba sarkin Yawuri Dr. Zayyan Abdullahi da cika shekaru 25 a hawan kargan mulki. To kuma Allah ya ji kan magabata. Sako daga Malam Umar Kamba Yawuri da Salihu Tanimu sarkin Noma Yawuri. Sakonmu na gaba kuma hakun haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Maɗatai da Magaran da Isu Makeri Maɗatai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabu Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce suna kira gwamnatin mulkin sojan ƙasar Jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata a duba a rage makamashin man fetur kuɗi daidai da kowane talakan Nijar zai iya sayansa a cikin sauki ba tare da takura ba. Tunda dai wannan muna da shi a ƙasa, ai bai dace a ce a bar mu muna sayen shi da tsada ba. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Sani Muhammad Cindo ungun karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya fara da sallama ya ce zai yi amfani da wannan dama don yin kira ga matasa da su mai da hankali wajen koyon sana'a, kasuwanci da harkar noma, akan mai da hankali wajen yin kiripto. Domin a gaskiya ya ga yawan matasanmu sun mai da hankali akan harkar, da fatan wannan kira nashi zai kai ga gunnuwan matasanmu. Shi kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Defa a Jamhuriyar Nijar. Ya yi sallama ya ce albarkacin ranar yaƙi da cutar hawan jini ta duniya, yake kira ga masu ɗauke da cutar da cewa a rage yawan tunani akan abin da bai kai ya kawo ba. Daga ƙarshe yake addu'ar Allah ya baiwa duk wanda ke ɗauke da cutar lafiya a faɗin duniya. Amin summa amin. Shi kuma sakonmu na gaba shi ma ya fara da sallama ya ce a yau zai yi kira gwamnatin Najeriya ne da ta kawo musu ɗauki gaggawa a jihar ta Zamfara, domin duba da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da cin karansu ba wa baka a birni da ƙauyuka a jihar Zamfara. Ya mai girma shugaban Najeriya, ka duba al'ummar Zamfara da irin rahama, ka tuna muna cikin Najeriya inda Allah ya baka kula da lafiyarmu da addininmu da rayuwarmu da ma dukiyarmu da mutuncinmu. Da fatar roƙonmu zai kai ga mahukuntan ƙasarmu. Daga ƙarshe yake roƙon Allah ya amintar da mu don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Aisha Hussein Dango ta Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce a kullun addu'ar su ita ce Allah ya kare su daga rashin lafiya mai naci da talauci mai tozartarwa da bashi mai kunyatarwa da tsufa mai rikitarwa sannan kuma ya musu arziki mai dorewa duniya da lahira dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi suna yi wa shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye barka da zuwa kasar mu Najeriya da fatan Allah ya ƙara danƙon zumunci dake tsakanin kasashen biyu sako daga Sani mai langi-langi Yelwa Yawuri to madalla yanzu kuma sai wannan sakon
lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata dan haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausa.service@voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
to madalla don ku muka zo ga shirin mai ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takeice
to a takeice jami'ai sun fada a yau juma'a cewa a daren jiya ne Ukraine ta kaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuki akan Russia da yankin Crimea da Russia ta kwace da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da suka hada da wani karamin yaro da cinna wuta akan wata matatar mai harin da shi ne hari ta sama mafi girma da Ukraine din ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun Russia ke karan nausawa a fagen daga inda suka yi kamun kasa mafi girma cikin watanni 17 yayin da Kyiv ke fama da karancin ma'aikata da kayan aiki a ranar Alhamis ne jami'an Amurka da na Niger suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye dakarun Amurkan daga kasar a ranakun Laraba da Alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman a ma'aikatar tsaron Amurka da Lieutenant General Dagoyin Anderson suka hadu a birnin Yamai da jami'an gwamnatin Niger da aka sani da CNSP. A makon nan ne kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soja a arewacin Isra'ila da jirgi mara matuki da ya cilla makamai masu linzami guda biyu. Hezbollah ta rika harba makamai masu linzami akai-akai a sassan kan iyakar Lebanon da Isra'ila tun sama da watanni 7 da suka wuce. To amma da alaman harin na ranar Alhamis din nan shine hari ta sama na farko da ta yi nasara kaddarmawa a tsakanin sararin samaniyar Isra'ila. Mahaukaciyar guguwa mai tafi da tsawa da ruwan sama mai karfi ta yi da ramikiya a yankin kudu maso gabashin Texas ta nan Amurka a jiya Alhamis karo na biyu a wannan wata na Mayu inda akalla mutane hudu suka rasa rayukansu. Guguwar mai tafi da ruwa da iska ta kuma balle tagogin dogayen gine-gine ta karya itatuwa ta kuma katse wutar lantarki ga gidaje da wurin sana'o'i sama da 900 a yankin Houston.
To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake da shirinmu na dare da karfe 9:30 a wagon Najeriya Niger Kabaru wanda yake da karfe 8:30 a wagon GMT da Ghana. Shirin da zai zo muku da shirin tubalin tsaro dake duba harkokin tsaro a yammacin Afirka. Baya ga haka za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta da suka da shafin Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kan amurdin Hawwa Sharif da taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma malama Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin har ma da bada umarni kai har ma da injiniyan Mateo malama Helen. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa kada ku kashe rediyonku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Kafin nan, assalamu alaikum.